sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Babanne da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 2 ga watan Yulin 2021. Bayan labaran duniya, a Najeriya hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta buɗe wani shafi na musamman ta yanar gizo wanda zai bada dama waɗanda suka kai shekaru 18 su yi rajista. Sai kuma garin Gusau inda yara 10 suka rasu sanadiyar cin abinci mai guba. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma Garba Awwal na tafa da rahoto na musamman. Wannan karan kan yadda gwamnatin Kamaru ta ƙara ƙarfafa tsaro akan iyakokinta. Muna kuma ɗauke da rahoton wasanni tare da Garba Awwal, amma yanzu ga Muhammad Hafiz da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a kasar Amurka ta kai wani kaso na allurar rigakafin coronavirus ta kamfanin Moderna miliyan 2.5 zuwa kasar Pakistan a matsayin wani bangare na allurai miliyan 80 da Washington ke bayarwa ga kasashen duniya. Ofishin jakadancin Amurka da ke Islamabad ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa an kai alluran ne karkashin wani shirin haɗin gwiwa na Majalisar Ɗinkin Duniya na COVAX da UNICEF da kuma gwamnatin Pakistan. Babbar jami'a mai kula da ayyuka a ofishin jakadancin Amurka a Pakistan, Angela Aguila, ta ce waɗannan alluran rigakafi za su ceci rayuka da kuma taimakawa Pakistan ta fita daga wannan mummunan yanayi mai mummunan tasiri ga iyalai da al'ummomin ƙasashenmu. Jama'ar da aka yi wa rigakafin za su taimaka wajen dawo da tattalin arziki da zamantakewa da duk muke maraba, ofishin jakadancin Amurka ya ce. Washington ta bayar da kusan dala miliyan 50 na taimakon COVID ta hanyar kawancenmu tare da Islamabad. Amurka ta yi alkawarin ba da dala biliyan 4 don tallafawa shirin COVAX tare da siya da raba allurar rigakafin coronavirus zuwa ƙasashe matsakaita da marasa ƙarfi 92. Sojojin Amurka sun fice daga filin jirgin saman Bagram, wanda shi ne babban sansanin Amurka a ƙasar Afghanistan, sun kuma mika ragamar ikonsa ga jami'an tsaron Afghanistan. Kamar yadda wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya tabbatar wa da BOA, kusan shekaru 20 kenan sansanin mai tazarar kilomita 60 arewa da Kabul ya kasance cibiyar yakin Amurka don kawar da sojojin Taliban daga mulki da kuma kawar da 'yan ta'addan Al-Qaida waɗanda suke da alhakin kashe dubban Amurkawa a ranar 11 ga watan Satumba 2001. A yau Juma'a, kakakin ma'aikatar tsaron Afghanistan ya tabbatar da janyo sojojin kasashen waje daga Bagram gaba ɗaya. Dukkan sojojin Amurka da na kawance sun tashi daga sansanin filin jirgin sama na Bagram da Ranjiya, an miƙa sansanin ga jami'an tsaron Afghanistan. Kamar yadda Fawad Aman ya wallafa a shafinsa na Twitter, ya ce jami'an tsaron Afghanistan za su kare da kuma amfani da sansanin don yaƙar ta'addanci. Yayin da masu hasashen yanayi suka yi gargaɗi na samun yanayin zafi da ba taɓa samu ba a arewa maso yammacin yankin Pacific da yammacin Canada a ƙarshen makon da ya gabata, jami'ai sun kafa cibiyoyi masu sanyi da raba ruwa ga waɗanda ba su da gida da kuma ɗaukan wasu matakai. Duk da haka, an ji ɗaruruwan mutane sun mutu daga ranar Talata zuwa yau Juma'a. Yawancin mutanen da aka samu sun mutu su kaɗai a cikin gidaje da babu na'urar sanyaya ɗaki ko fanka, wasu tsoffi ne, wanda ɗaya ya kai shekaru 97. An zaci garo wani ma'aikaci ɗan cirani da ke aiki a gona a dajin Oregon. Gargaɗin zafi mai tsanani ya kasance yana aiki a sassa a cikin arewa maso yamma da yammacin Canada jiya Alhamis. Adadin waɗanda suka mutu kawai a Oregon ya kai mutum 79. Babban jami'in lafiya na jihar Oregon ya faɗa jiya Alhamis cewa galibin mutanen sun mutu ne a ƙaramar hukumar Multnomah wacce ke kewaye da garin Portland. A Canada, babbar jami'ar binciken gawa a British Columbia, Lisa Lafonte, ta ce ofishinta ya karɓi rahotannin aƙalla mutane 486 da suka mutu ba zato ba tsammani tsakanin yau Juma'a da ranar Laraba da yamma. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis, kungiyar haɗin kan tattalin arziki da cigaba ta ce kimanin kasashe 130 suka amince da sake fasalin haraji a duniya don tabbatar da kamfanonin kasa da kasa sun biya kasansu a duk inda suke aiki, amma wasu kasashen tarayyar Turai sun ki amincewa su saka hannu. Kungiyar haɗin kan tattalin arzikin da ci gaba ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa kamfanonin duniya waɗanda suka haɗa da manya a Amurka, Google da Amazon da Facebook da Apple, da a sanya musu haraji na akalla kashi 15 cikin 100 da zarar an aiwatar da yarjejeniyar. Sabon tsarin harajin zai kara dala biliyan 150 ga gwamnati a duk duniya da zarar ya fara aiki, wanda OECD ta ce tana fatan hakan a 2023. OECD ta ce tsarin ya sabunta muhimman abubuwa da suka shafi tsarin harajin ƙasa da ƙasa na ƙarnin da ya gabata, wanda bai dace da manufa ba a cikin tattalin arziki na ƙarni na 21 da na duniya. Alƙalman hukumar kwastam da kare kan iyaka ta Amurka CPB na nuna cewa ana ta samun ƙaruwar bakin haure daga ƙasashen kudancin nahiyar Amurka da ma na nesa irin su Romania da kan zo ta kan iyaka Amurka da Mexico. Gwamnatin Amurka ta saki wata manhajar kasafta irin bakin haure da aka yi kicibus da su a kan iyaka bisa ga ƙasashen da suka fito, yanayin iyalansu da kuma wurin da suke a tsohon wajejjiyar kan iyaka Amurka, wanda ke ƙarin bayani sosai kan irin bakin hauren da kan zo. Baya ga na ƙasashe biyu mafiya yawa, wato Mexico da 'yan ƙasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka. A watan Mayu, wanda shi ne aka haɗa alƙalmansa a baya-bayan nan, an tarar da 'yan ƙasar Ecuador 11,691, 'yan Venezuela 7,484, 'yan Brazil 7,372 daga kan iyaka Amurka na kudancin ƙasar, wanda ƙari ne daga na watan Fabrairu na 3,440 da 913 da kuma 912 daga ƙasashen.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma a bari mu shiga bayan rahotanni, inda wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da daraktan watsa labarai na hukumar zabe mai zaman kanta INEC kan bude shafi na musamman don taimakawa wajen rage cunkoso wajen yin rajistan yin zabe, musamman ga sabbin masu rajista 'yan shekara 18. Madina, gare ki.
Ita hukumar zaɓe bisa ga jadawalin da ta fidda tana so ta yi rajista kashi biyu. Na ɗaya, wanda yake so ya rajista wanda shekarun shi kai 18 ko kuma bai rajista ba a baya amma shekarun shi ya kai 18 yana iya kasancewa a cibiyoyin mu. Sa'annan kuma wanda baya sanya bayana a wannan ko cibiyoyin yana iya shiga ta yanar gizo yayi rajista. To amma akwai na'ura na musamman wanda daga bisani za ake so a yi amfani da shi. Kawo yanzu abin da muke yi shine muna jarabawa, kuma idan mun amince da shi kuma masu ruwa da tsaki sun amince da shi, insha Allah bayan watanai kaɗan za mu yi amfani da wa'innan na'ura mu ɗauki hotunan fuska da kuma zanen yatsu na duk wanda za a rajista. Sa'annan yayin da za a kada kuri'a za a amfani da wannan na'ura a tantance duk wanda zai kada kuri'a. In an tuna a baya, wato 2015 mun kaga wani na'ura na musamman na tantancewa wanda ake kira smart card reader. Manufan kago wannan na'ura shine amfani da shi na kaman kimanin shekara 5. To kawo yanzu daga wancan lokaci da muka kaddamar da wannan na'ura ya kai wajen shekara 11. Kuma abinda muka lura shine ko da shike mun ci nasara yayin da muka amfani da wannan na'ura wajen tantancewa, sai zuwa gaba sai muka lura cewar ingancin shi yana raguwa. To ya zama mana kenan kalubale mu kara inganta tantancewa. To shi yasa muka kago wannan sabon na'ura wanda muke so mu yi amfani da shi, wanda shine na farko zai dauki hoto na fuska da zanen yasu, sa'annan kuma amfani da shi wajen tantance katina na dindindin. To shi wannan na'ura yana kunshe da duk bayanai wanda aka dauka, wato wanda aka wa register, inda ya bambanta kenan da na'ura na baya, wato smart card reader, wanda duk bayanan suna kunshe a katina na dindindin.
Kenan wato waɗannan a jikin na'urar suke?
A jikin na'urar suke. Da kana bayana a cibiyan zabe a tantance ka, kana kawo wannan kati na dindindin, to duk wayannan bayanai da muka dauka da zanen hannu za su nuna a wannan na'ura, sa'annan zaka garzaya rumfan zabe ka kada kuri'a.
Wannan yana nufin za a samu sauki wajen bata lokaci a yayin tantance mutane kenan?
Zai zo mana da sauki, kuma zai zo mana da sauki wajen wato wallafa wayannan katina na dindindin. In an tuna wayannan katina na dindindin suna tare da wani na'ura shi ma na musamman a ciki wanda ake kira wato antenna, wanda ake amfani da shi kamar a television, yana kara inganta wato yanda hotuna ke fitowa. To wannan da za a yi zuwa gaba ba sai ya kunshi wannan na'ura ba. A shi yasa kullun idan muna jawabi ko muna bayani ko ilmantarwa mukan ce a tabbatar da cewa an ajiye wannan kati yanda wannan shi na'uran da ke kunshi a cikin katin na dindindin ba zai karye ba. To yanzu ba wannan hadari, amma kuma wayannan bayanai yanzu suna kunshe cikin wannan na'ura, kuma baya da girma kaman wato na'ura da muka amfani da shi a baya na daukan bayanai. Yana nan ne kaman kato wato cellular, amma mafi girma wanda ake kira tablet a turance.
To an gaida Madina, yanzu bari mu leka Gusau, inda yara a garin Jangane cikin karamar hukumar Gusau suka rasu sanadiyar cin abinci mai guba. Wakilin Musali Malumfashi na dauke da karin bayani.
Su ne waɗannan yara da suka rasu. Lamarin ya auku ne a sanadiyar cin tuwon dawa wanda babban yayarsu ta tuka musu lokacin da mahaifiyarsu ta tafi anguwa, wanda kuma bisa kuskure ta ɗebi garin soda wanda mata ke wanke kai da shi, tana tunanin cewa ko kanwa ne, ta zuba a talgen da ya taso. Jim kadan bayan da suka ci tuwon, sai yaro guda ya rikice da ciwon ciki. Nan da nan sai kawunsu Malam Bashir Muhammad Jenge ne ya dauke shi zuwa asibitin garin Gusau na Yarima Makura. Ya kuma bayyana mana yadda lamarin ya auku.
Ta mama da ta dafa abincin nan dai mamata ba ta nan. Sai ta tashi abinci da rana, to sai ta jawo wannan abu ta za kanwa ne. Ashe ba kanwa bane, soda ce. Sai ta tsaya cikin tuwo. To sai zanton da rana ne an kai shi ita mamata ba ta nan, sai bayan magariba sai abin ya faru. Kauna ta fara kama muka yi Gusau da ita.
Shi da yaro na farko tun a daren Lahadin da aka kai shi ne ya rasu.
Ranar Lahadi don kana a zo da sauran mu muna nan gusa, sai aka ce muna shi wancan yaro har ya zan ba, amma ga yan uwa ne na an dauko an tatahuwa da su misalin ƙarfe 3 na dare zuwa 4 an ka shigo da su ne mu muna nan gusa sun kai su da su. Jiya ita babba wadda ta yi abinci, jiya ita ta rasu da wani kani na ta shi ma na gobe.
Jimlar yara tara ne dai suka rasu tsakanin Lahadin ya zuwa Talata. Sai yaro guda wanda ke kwance a asibiti ana samun kulawa a daidai lokacin da muka tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a na asibitin wato na Yarima Bakura Awalu Usman Ruwan Dorawa game da binciken da likitoci suka gano na sanadiyar mutuwan waɗancan yara.
Tabbatar duk sun confirmin cewa abinda suka ci last shine ya zama ajalin su. Likitocin masu yaro karin su ne da su gaca sun ci tura wa ne yaran, amma abun ya ci tura tunda kuma aka zo da su abun ya riga ya ci zarafin su.
Jiyan nan kuma muka sami labari daga kawun nasu cewa yaron da ke kwance a asibitin Allah ya mai rasuwa. Wannan shi ya kawo jimlar yara 10 na mutum guda waɗanda suka rasu sanadiyar abinci mai guba da suka ci. Sarshen Malafashi muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
An gaida Sani, yanzu kuma ga rahoto na musamman tare da Garba Awwal.
Hukumar tsaro a kasar Jamhuriyar Kamaru ta kare kai ne wajen karfafa matakan tsaronta a kan iyakokin kasar ta, musamman ma tsakanin ta da kasashen da suka yi makwabtaka da su a yankin tafkin kogin Chadi, tunda kungiyar Boko Haram ta sanar da gamikanta tsakanin ta da kungiyar ta ISWAP waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar shugaban kungiyar ta Boko Haram a Bakar Shekau. Daga cikin masu bawa hukumar tsaron shawara a kasar Kamaru Jibo Ahmadu ya ce yanzu dai kasar ta shirya tsaf wajen ganin cewa ta kare kanta da kuma kan yakokinta an da ta jiddige tattun an da ta buge manyan makamai bilin zamani domin dakile duk waɗansu harhare waɗanda ungun ta'addan za su iya kawowa kasar ta jamhuriyar Kamaru ga abinda ya labarta mene
ta san cewa sanin kowa ne an samu labarin cewa wato ita kungiyar Boko Haram ta hade da group da yan ta'adda ISWAP bayan kashe shekau shugaban Boko Haram da suka yi to amma wa'annan ababen in ba zai damu kasar Kamaru ba saboda duk iyakanmu da Najeriya an zuba sojojin tsaro a wajen saboda kada a samu wa'annan yan ta'adda su shigo Kamaru Kamaru ta dauki matakai an kai wato makamai manya-manyan makamai saboda magance wannan matsala to mu wannan haduwan su kaman a ce ne wato an zuba ruwa ne a bayan kada wucewa kawai zai ba ruwan mu Kamaru na da wato makamai da sojoji a arewancin Kamaru ya fiya irga tunda kaga shugaban Polbia an samu matsala ta waje biyu da ɗan aware ta can ga kuma Boko Haram ta arewa duk mun magance wannan haduwan su mu bai zai dame mu ba bai zai mana illan komai ba in Allah ta'ala ya yadda to yanzu mu mafi ala abinda muke roko ma Najeriya ne shugaba Buhari ya tashi ya tsaye ya magance wannan haduwan da suka yi domin yau tafiyan shekau ba shekau shi kai bane yake ta'addanci shi shugaba ne to irin shi suna nan da yawa a cikin wannan kungiyar su ne to Allah ya ba su izini su magance amma mu Kamaru muna nan lafiya mai kasa Fulbiya ya dauki matakai an tura jami'an tsaro an tura manyan makamai a border saboda wato kiyaye wannan abin kuma ba abin da in Allah ya yarda za su iya yi mana saboda kowa sanin kowa ne cewa a Kamaru akwai makarantu na koyar da yaki da yawa kamar emia muna da emia wanda manyan sojoji kamar su Thomas Sankara duk sun zo sun yi su Blaise Compaore duk sun zo sun yi su kulu anan don Kamaru kam akan wannan fanni ba mu damuwa Allah dai taimake mu amma dai kam muna da wato yakinin cewa ba abin da zai faru indai shugaba Fulbiya na nan kuma yana nan tare da wayannan manyan generalori sojoji manyan wato sojojin da suke nan suke kawo tallafin su kullum saboda magance wannan abin to ba mu da sinkiyan zuciya muna zaune kuma muna ta kasa da addu'a domin kasan cewa manzo Allah yayi addu'a usayful mu'min to kaga Allah zai taimake mu ta wannan kuma Allah zai taimake mu kuma ta cewa muna shirye da makamai muna samu sabobin makamai na zamani wanda za mu magance wannan al'amari
kasar ta Kamaru dai ta rasa manyan jami'an tsaronta da kanana da dama cikin shekaru 11 da kungiyar Boko Haram ta yi tana aika akan iyakokin kasar Kamaru jamhuriyar Chadi kasar tarayyar Najeriya da kuma kasar jamhuriyar Nijar Yahaya Barisa mazauni ne a Benin kusuri ga nauni ba jiyau ba
wato a halin yanzu mun bayan da kungiyar Boko Haram wato kungiyar ISWAP ta fidda sanarwar kewar wato ainihin Boko Haram da gargashin jagorancin Marigayi Abubakar Shakkau sun hade da ainihin wato kungiyar ISWAP ta gargashin Muhammad Nur Al-Barnawi a gaskiya ni kam ana wannan zarin da nawa binciken hade wannan ni banga zai yi wani tasiri ba duba ga cewar akwai wani ana ce mashi bana wato shi malam bana nan shine na hannun dama Abubakar Shakkau wanda bamu ga fuskan shi a cikin bidiyon da suka fitar ba akwai ainihin manyan makarraban ainihin wato Abubakar Shakkau wanda da muka sani ya kasance cewar yanzu bamu ga ainihin wato fuskan su a cikin wannan hadewan da suka ce sun yi ma Al-Barnawi ba a halin yanzu sai muka ga wasu sabbin yara ne wanda suka bayyana fuskan su suka ce sun yi mubaya'a To shin abun tambaya ina wa'annan manyan komandoji makaraban Shakkau shin su a kisan kunar bakin waken da Shakkau yayi shin ya mutu tare da su ne ko kuma a'a su basu yadda da mabayan da sauran wani bangare daga cikin su suka yi ma albarnawi ba wannan lokaci zai tabbatar mana da wannan to kalubalen da jami'an tsaron mu za su fuskanta kada su sassaka ko su saka jiki ko su saki jiki domin mu an zo za ka ji suna cewa ana yaki da Shakkau ne ya kamata a ce kasashen mu su hada kai a ce ana yaki da kungiyar ainihin ta'addan wato kasashen tafkin Chad ne domin yanzu sun bi da sanarwar cewa sun hade kage yanzu kungiyar mujahidin da sunan kungiyar mujahidin karkashin jagorancin wato shugaban al-qaida kenan to kaga arewacin kamaru gabacin Najeriya da Chadi da kuma arewacin kudancin Nijar yankin su Deba kaga suna fuskantar matsaloli idan ka dauka nan kasar kamaru ka dauka tun daga in ce maka wato tun daga kasar Marwa gaba daya ka tafi har Waza da Banga Dugule ka tafi har Kusiri ka tafi har Lachad su da su daban tsamiya su dara su Balanguwa wato wannan bangarori ne wanda suke fuskantar karubale wato na harkan ta'addancin Boko Haram duba ga cewar suna yin dauke daidai su bayan haka mutane na tsoron tafiya gona su yi noma haka kasar Borno haka da sauran wasu gurare hakan nan to yanzu kam ya kamata a ce yanzu sojojin mu su kara kaimi kuma gaskiya kamata a ce sojojin mu su samu cikakken hadin kai tsakanin su da abokan aikin su na makwabtan kasashe bayan haka ya kamata a ce a dauki matasa domin naga shugaba Buhari da yazo Maiduguri ya ce za a dauki civilian duty ba jami'an tsaro a dauki matasa yan wannan yankunan a saka su a soje da yake su suka san da suka so suka san lungu da sako bayan haka kada a dauki wannan kungiyar idan aka dauki kungiyar albarnawi mai sassauci ra'ayi ne bata yin irin abun da Shakkau yake yi to wannan an yi kuskure dan ta'addadun da dan duka dan ta'adda ne ya kamata a ce a tunkare su gadan da gaske saboda har yanzu mu ba mu yadda da hadewan su ba
Abakar Adamu mai zirga-zirga ne a tsakanin kasashen guda uku shi ma ya mini karin haske kan matsalolin da wadannan kasashen guda uku suke fuskanta a yayin da maharan suke ta kai kararan su
matsalan Boko Haram yadda al'amura yake faruwa daban-daban har suke nuna yanzu sun zo sun ba wani sabon shugaban su mabaya'a sun hade wuri daya babban kalubale ne ga kasashen da suka shafi yankin Chad musamman Cameroon wanda take da border da Najeriya kamar gamborin gala wannan babban border ne da ake shiga ta kafa aka misali kamar banki wanda Cameroon na da wannan yanki na protocol wanda suna iyaka da Najeriya to wannan wuri babban kalubale ne ga kasar Cameroon wanda yake dole sai ta kara mai da hankali ta sake jirgiye jami'an tsaro fiye da tunani saboda mugu ba shi da karami ba shi da babba ko mun gangantar shi dole ka tsaya mishi sai irin na masu daka wanda idan ya ga babu sauki tunda ba Allah ya sani ba to dole karfin makami da karfin wuta shine yake gudu wanda zai iya sa har ya ja da baya kamar yadda muka gani an kai nazari ka duba kwana biyun nan za ka ga cewa maganan da ke yawo a jaridu akwai kauyen da ke karkashin mura a cikin jamhuriyar Cameroon ma'ana jihar arewa mai nisa wanda har Boko Haram sun aika musu da takarda wai suna so a zo a yi sulhu da waɗannan mutanen gari to wannan sulhu nasu duk wanda ya duba ya san ba gaskiya bane wani manufa ne nasu suke so su cimma ma'ana in mutanen kauyen nan kauyakun nan suka nuna musu yarda da amintaka to ba tare da bata lokaci ba kana jijin sun yi bannan da ba zato sun karkashe al'umma da abubuwan da ba zato to dole ya zama wajibi ga jamhuriyar Cameroon su kara jirgi jami'an tsaro musamman wannan manyan bodoji na banki da na gamborin gala wanda yake kusan Boko Haram din ba su da inda suke bullowa wanda ya wuce wannan wurare to dole ne su kara jirgi jami'an tsaro na farin kaya da na kowane iri akan asa ido akan su kuma bisa yardan Allah irin hukumar Cameroon ta yi wannan za a iya a yi maganin su ba tare da wani bata lokaci ba insha Allah
Bahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Cameroon
daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni
a takaice
o
kuma kwaya kafa ta nahiyar Afirka ga jami'a a ƙasar Masar da ga biyu da sabbin kuliyar Kamaru cewar ita ce za ta karbi makuncin buga gasar final na kofin champion na nahiyar Afirka wanda aka kammala ta gare da yayar da ake yi na kulle-kulle din kasashen nahiyar Afirka haka zalika a ƙasar Kamaru ita ce ashe take tsaye domin karɓar makuncin kasashen wanda za su buga wannan wasan na La Liga Habu Musa coach ne a kasar jamhuriyar Kamaru ya bayyana mana yanda yake hangen biwar gasar a kasar jamhuriyar Kamaru wanda za a buga a ranar 17 ga watan Yuli shekarar 2021
to a farko dai a gaskiya abin da zan fara gaya maka wato bari ne in fara maka da dan matsalolin da muke da shi tukunna saboda wannan wasa da CAF ta ba mu Kamaru cewa su za su hada wannan wasa na final kuma wato dai kai kan dai matsalar mu na farko dai hanyoyi ne hanyoyin kuma ba wai ko ta ina bane amma hanyoyin da za su zo dai filin wasa kam alhamdulillah kam ana ta kokarin gyarawa sai kuma internet ina ga akwai dan matsala shi ma ciki to ala kula halin kuma wannan wasa da kake gani kaga mun hada shan ba samu wani matsala ba mun hada wasan shan na wasan yan gida dai na Nation Cup kaga ba mu samu matsala wannan ba security kam sun yi aiki sashin English ma da ake ce akwai dan matsala ka gani alhamdulillah an gama lafiya Kamaru ma ta je wannan sashin ita ma ta buga da kasar Morocco ka gani ba samu matsala ba sun gullan corona kuma alhamdulillah yana da sauki anan mun samu kam sauki kam ba za a ce dai babu kan amma yana da sauki tun da yake kaga mun hada shan ba ce kuma corona in ta kuma barkewa Kamaru to yanzu kuma maganan wannan da abin nan da CAF ta bamu na hada wannan wasa na final insha Allah Kamaru za ta iya yi ba wani matsala kuma gashi muna preparation ma na hada wasan kofin Africa na abin nan na 2022 in Allah ya yarda komai na nan set insha Allah Kamaru kam in dai ta wannan ta fannin wasan kwallo ne kam komai muna nan ready sai dai a ce za a yi wani abin nan dai ai ko za a yi son rai sun gullan corona ma duk komai dai kamar yadda na faɗa baya ya yi sanyi Allah ya dakam babu abin da zai hana wannan wasa sai dai an yi son rai a hada wannan wasa a kasar Kamaru domin komai na nan su hotel su hanyoyi dai wanda dai za su iya daga hotel zuwa dai filin wasa komai na nan lafiya lau
kuma a wangar ba guda Amurka daga kasar Kamaru
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
a yau juma'a kasar Amurka ta kai wani kaso na allurar rigakafin coronavirus ta kamfanin Moderna miliyan 2.5 zuwa kasar Pakistan matsayin wani bangare na allurai miliyan 80 da Washington ke bayarwa ga kasashen duniya ofishin jakadancin Amurka da ke Islamabad ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa an kai alluran ne karkashin wani shirin haɗin gwiwa ta Majalisar Dinkin Duniya na COVAX da UNICEF da kuma gwamnatin Pakistan. Sojojin Amurka sun fice daga filin jirgin saman Bagram wanda shine babban sansanin Amurka a ƙasar Afghanistan sun kuma mika ragama ikonsa ga jami'an tsaron Afghanistan kamar yadda wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya tabbatar wa da BOA. Kusan shekaru 20 kenan sansanin mai tazara kilomita 60 arewa da Kabul ya kasance cibiyar yakin Amurka don kawar da sojojin Taliban daga mulki da kuma kawar da 'yan ta'addan Al-Qaida waɗanda suke da alhakin kashe dubban Amurkawa a ranar 11 ga watan Satumba 2001. Yayin da masu hasashen yanayi suka yi gargaɗi na samun yanayin zafi da ba taɓa samu ba a arewa maso yammacin yankin Pacific da yammacin Canada a ƙarshen makon da ya gabata, jami'ai sun kafa cibiyoyi masu sanyi da raba ruwa ga waɗanda ba su da gida da kuma ɗaukan wasu matakai. Duk da haka an ji ɗaruruwan mutane sun mutu daga ranar Talata zuwa yau Juma'a. Yawancin mutanen da aka samu sun mutu su kaɗai a cikin gidaje da babu na'urar sanyaya daki ko fanka wasu tsofaffi ne wanda ɗaya ya kai shekaru 97.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki daya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan ayi hutun ƙarshen mako lafiya.